Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana a wannan hantsi akan mitoci 25, 31, 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya ji mu ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Ni ne Baba Yakubu Makiri tare da Aliyu Mustafa Sakkwato muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. To bayan kun gama jin labaran duniya, za mu kawo muku ci gaban tattaunawar Grace Alheri Abdu da wasu 'yan Najeriya mazauna nan Amurka da suka kalli muhawarar da 'yan takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da Donald Trump suka yi jiya dare.
Wannan muhawara dai da farko dai daga gani dai za ta ga cewa duk bambancin a bayyane yake, saboda ɗaya daga ciki yana cikin wani level na rayuwa, ɗaya kuma za ka iya relating da mutane.
A jihar Taraba, Najeriya kuma, gwamnatin ƙasar ta mayar da hankali ne wurin gyaran injin wutar lantarki a yankin Mambila.
Menene za a yi wa mutanen Taraba? Nace ayi magana hydro, saboda hydro electric nan ba wai ƙasar Mambila bane, ba wai jihar Taraba bane, arewa maso gabas gaba ɗaya za su amfana.
Bayan wannan akwai hira da Grace Alheri Abdu ta yi da wani malamin jami'a wanda ya kawo mana ziyara a nan Amurka, kuma ya yi mata bayani akan komatsan tattalin arzikin Najeriya. Sa'annan akwai wasu cikin sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce gwamnatin shi ba za ta sake wani zama da shugabannin kungiyar Boko Haram ba da sunan tattaunawa sai idan sun san tantance wane ne shugabansu. Shugaban na Najeriya ce har sau uku yana ba da umarni a je a zauna a irin wannan tattaunawa da waɗannan mutanen, amma zai ce ba zai ƙara ba sai idan jagabannin Boko Haram ɗin sun fito fili sun amsa cewa lalle su ne suke jagorancinta, kuma a san ko su waye su ɗin. A inda aka fito ɗin nan dai an yi ta samun bayanai masu saɓani kan kowa ya shugaba wannan ƙungiya. Shugaba Buhari wanda ya ce Boko Haram ta hallaka mutane sun fi 20,000 tun daga lokacin da ta soma ƙaddamar da yaƙi a kan 'yan Najeriya a shekarar 2009, ya ce gwamnatin tashi ta ƙagara ta ga cewa ta kwato 'yan matan nan mai tan da wani abu 'yan makarantar Chibok da mayaƙan Boko Haram ɗin suka sace su tun a cikin shekarar 2014. Jiya an gwabza sosai a muhawarar farko tsakanin 'yan takarar neman zama shugaban ƙasa a zaben da za a yi bana, wato Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da kuma Donald Trump na jam'iyyar Republicans, inda suka taɓa muhimman batutuwa da dama ciki har da maganar ɗumamar yanayi da Hillary ta ce Donald Trump yana ɗauka kamar haci.
Donald thinks that climate change is a hoax perpetrated by the Chinese. I think it's real.
I do not say that.
Hillary ta ce Donald Trump ya dauka kamar maganar dumamar yanayi, kamar almala ce da mutanen ƙasar China suka kirkiro ta, kuma ita ta san cewa ba haka bane, abu ne da yake akwai shi kuma ya kamata yi wani abu kan shi. Amma sai Donald Trump ya mai da martanin cewa shi bai faɗi haka ba, ya musanta magana ɗin. To ko bayan wannan sun taɓa magana haraji da Hillary ta ce Donald ɗin ya ƙi barin a ga harajin da yake biya 'yan mayana biya ɗin, sannan kuma sun cicciki junansu sosai kan muhawara a kan ko shugaban Amurka ne yanzu Barack Obama ainihin ɗan asalin Amurka ne na asali da aka haife shi a nan cikin Amurka, batun da Donald Trump ɗin ya daɗe yana cewa ba haka ba ne. Hillary kuma ta zargi Trump ɗin da cewa yana cin amanar ma'aikatansa ba biyansu haƙoƙinsu.
And indeed, I have met a lot of the people who were stiffed by you and your businesses, Donald, and you wouldn't pay what the man needed to be paid, what he was charged.
Hillary ta ce ta haɗu da ma'aikatan Trump da yawa da suka yi mata ƙorafin cewa baya biyan su ladar ayyukan da suka yi mishi a cikin kamfaninsa, a ciki har da wani mutum da ta ce ya ce Donald ɗin bai biya shi ko a nene ba na hidimar da ya yi mishi, da Trump ɗin ya mai da magana cewa mutum watakila bai abin kirki ba ne.
I think Donald just criticized me for preparing for this debate. And yes, I did. And you know what else I prepared for? I prepared to be president. And I think that's a good thing.
To sannan kuma Hillary ta ce tana jin abokin takarar nata yana ganin laifinta da damar da ta ɗauro wa wannan muhawara ta su sosai. Ta ce mishi ai ba ma abin da ta shirya wa kaɗai kenan ba, ta ma shirya ta zama sabon shugaban Amurka. Tsohon mataimakin shugaban kasar Sudan ta Kudu Riek Machar ya kira akan al'ummar kasar shi su tashi tsaye hakan su yi adawa da jayayya da kuma kalubalanta shugaban kasar Salva Kiir, magana da ake jin tsoron cewa za ta iya haifar da wata sabuwar rigima wata za ta iya jefa kasar ma a cikin wani sabon yaki na basasa. Machar ya yi wannan kira ne a ƙarshen makon da muka baro a wani taron da jam'iyyarsa ta SPLM-IO ta yi a birnin Khartoum. Tunda cikin watan Agusta shekarar 2014 ne shugabannin siyasar guda biyu na Sudan ta Kudu suka rantsa ba hannu a kan wata yarjejeniyar sulhu da juna, amma wata da ita ya zo gagara ƙarshenta dai suka gaji suka watsa da ita baki ɗaya. Wani babban kusa jam'iyyar SPLM-IO Stephen Parkour ya ce wannan kiran na madugun nasu na cewa a yi wa shi shugaba Kiir ɗin tawaye ya biyo bayan hare-haren da gwamnatin ta daɗe tana kaiwa a kan su SPLM-IO ɗin. A nasu ɓangaren Wike Atene da ke magana da yawan shugaban shi wato Salva Kiir ɗin ya ce matar mutum ne fitinan ne da ke son azazin rigima da yaƙe-yaƙe wanda kuma bai mata na darwar su mutanen Sudan ta Kudu komai ba. Atene ya ce gwamnatin Salva Kiir ta yanke shawarar cewa ita ba za ta sake komawa fagen daga da su ne yaƙi da kowa ba. Tujuma muna ba ku labaran nan daga sashen Hausa murya Amurka ne a Washington DC fa. Jami'ai da kuma shaidu a ƙasar Afghanistan sun ce mayakan ISIS sun sake kwace kusan dukkan yankunan da aka karba daga hannunsu a wannan ƙasa makonni kallilan bayan da suka gudu suka koma cikin tsaunuka a sanadin hare-haren da sojan Afghanistan suke kai musu. Galibin yankunan da abin ya shafa dai duk suna can gabacin ƙasar ne kusa da inda Afghanistan ɗin ta yi kan iyaka da ƙasar Pakistan. Wani wakilin gidan rediyon murya Amurka da ya zarci yankin Ashin wanda shi ne babban mazaunin mayakan ISIS ɗin ya ce dukkan sojan gwamnati ne yanzu sun tashi daga wurin sun koma yankunan da suke kafin a fara kai farmaki a kan mayakan ISIS a watan Yunin da ya wuce.
Labaran duniya aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai ci gaban hirar da Grace Alheri Abdu ta yi da malama Rakiya Bello da kuma malam David Dimas, inda suka bayyana ra'ayoyinsu akan muhawaran da 'yan takarar neman shugabancin Amurka Hillary Clinton da Donald Trump suka yi a jiya dare.
Wato David, menene ya burge ka a cikin wannan muhawarar musamman?
A gaskiya a cikin wannan muhawarar ta burge ni da ilimi da kuma lissafin da ta bayar. Duk maganganun da ta yi ta mara mishi baya da ilimi da kuma lissafi, ta kuma nuna hanyoyin da wannan kasa zata ci samu cin gaba. Shi kuma maganan shi dama akan bakin haure da sauransu ya yi ta magana ne, amma ita yau ta yi magana ta nuna cewa tana da ilimi, tana da basira, tana da duk abin da ya kamata shugaba na da shi. Kuma a gaskiya bai kamata a ce yau wai suna nan riga yau suna nan suna janin jaka akan wai a'a ita ta ci yau shi ya ci gobe ba. Ya nuna cewa wai ai gaskiya ba a gaskiya don ita na mace ce, amma a gaskiya in za mu bi daga yau kam za mu ga bambanci cewa gaskiya ta fi shi ilimi, ta fi shi basira, ta fi shi duk abinda ya dace shugaba ya samu da kuma shugaban Amerika na da shi.
Wato a Amerika dai an san cewa muhawara ta zama al'ada a zaben shugaban ƙasa a Amurka. Akwai wani abin da za mu iya yin koyi gare shi musamman wannan batun muhawara?
Akwai abin koyi da yawa, amma ɗaya da zan ce mu sa ido a kai shi ne cewa siyasa ba abin da za mu sa ido wai mutumin da yana da kuɗi shi ne ya dace ya samu cin gaba ko ya samu cin siyasa ba. Ko kuwa mutumi ne wanda yana da daga inda ya fito da kuma ko wani addini babu, bai kamata ya zama haka ba. Mun gani cewa wai yanzu shi dan takara Donald Trump na da kuɗi, na da farin fata da sauransu, amma ita Hillary tana da ilimi, tana da kwanciyar hankali. So ya kamata mu duba mu ga cewa wai abun koyi ne sosai a wurin mu nemi abubuwan da ya kamata shugaba na da shi. Mu daina zabe domin addini ko domin inda mutum ya fito da sauransu. Mu nemi mutane wanda suna da ilimi na gaskiya, na da kwanciyar hankali, na da basira, da za su ci gaba, za su samu su taimaki kasan mu samu cin gaba. Domin mun ga cewa wai idan yanzu haka an ce wai shi Donald Trump ya ci, ai yau za a samu dan damuwa kadan. Abin da ya sa na faɗa haka shine kamar yanda muka faɗa da fari shine kasan nan ta jima tana demokradiya. To ya kamata mu koma baya mu duduba ya suka kai inda suke. To abubuwan da sun faru a baya mu yi koyi da shi. Abubuwan da mun ga cewa bai dace ba ya kamata mu san cewa kai wannan abun ba zai yi mana ba, mu bari hankali mu guje shi.
Shi Hajiya, kina ganin akwai wani abin da za mu iya koyi da shi game da muhawarar nan da zai iya taimakawa wajen tsaida dan takara mu a kasashen mu?
To a gaskiya dai sha'anin muhawara a cikin harkar siyasa abu ne mai wahala. Za ki ga cewa shekarun da su Amerika suka yi suna gudanar da siyasa ba ɗaya ne da mu ba. Mu har yanzu ma ba mu san inda muka dosa ba. Kuma a yanzu ma haka ga misali siyasar Najeriya. Siyasa ne na zage-zage da na kwakulo inda mutum ya fuskanta. Kuma siyasa ne da mutane ba suna fito da kansu bane akan cewa abin da ya cancanta su yi ko sun san shugabanci ko sun san inda za a tafiyar da harkar mulki. Abu ne na nuna kuɗi. Wasu mutane ma ko da sun zo sun fito za su yi irin wannan debate ɗin, za ta ga cewa kuɗi ne, bai da wani tasiri ga jama'a ƙasar nahiyar Afirka. Saboda mu ba abin da muka sani banda zancen kuɗi.
Yabo to
na ban ga miki malama ni da har na fara ina cikin waɗanda suka fara tattara kayan su zanyi wallahi rubu mu garkar babar kasan nan inda yace. Amma yanzu ina tabbatar miki da cewa zan je in kwance kayana babu inda zan je saboda ba inda zai.
To sannun ku da aiki malama Grace da bakinki. Yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar.
Ubana dai ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bari na ji dadi ba. Uban na zayarun zamani, bai damu da shi ba, bai kai shi makaranta ba. Aure yake ta yi da haifuwa, kuma matan da ƴaƴan ma ya dubawa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa. Yau na shagiya da taba baba ne, gani nan ban da tsaya baba ne. Har na sauka da bindiga baba ne, nayi kwace da saka baba ne. Yau na shagiya gani nan ban da tsaya baba ne, har na sauka da bindiga baba ne, nayi kwace da saka baba ne. Koya ni ba kai ka haife ni, baka duba ni ba. Kana da bayan ma baka koya ni ba, kai ka haife ni baka duba ni ba. Wane ne zai duba ni, wane ne zai kula da ni, wane ne zai duba ni.
To da fata an shakata da wannan faifan. Yanzu kuma a jihar Taraba Najeriya, gwamnatin tarayyan ƙasar ta maida hankali wurin gyaran injin wutar lantarki a yankin Mambila. Ga ƙarin bayani daga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz.
Wannan ziyara da yana ko cikin mashirye-shiryen farfado da aikin madatsar ruwa na Mambila, wanda ake sa ran idan aka kammala zai samar da megawa 350 na hasken wutar lantarki, ba ma ga batun samar da hanyoyin noman rani ga mazauna yankin. Ko da yake aikin na da tarihin tafiyar hawainiya tun bayan soma butun a shekarar 1982, wato ya kusan shekaru 34. Kuma kamar yadda mabincike ke nunawa, aikin lantarki na madatsar Mambila da ke jihar Taraban an ko bada shi ne kan dalar Amurka biliyan 3.3, wato kimanin naira biliyan 508 ga wani kamfanin gine-gine na ƙasar China mai suna China Gezuwa Group Company Limited, wato CGGC a takaice, da kuma wani kamfanin China mai suna Sino Hydro. Tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo shi ne mai kaddamar da wannan aikin a shekarun baya, inda ya ce muddin ma a kammala aikin to za a dara musamman ga al'ummomin wannan yanki. Obasanjo A ziyarar da ya kawo jihar Taraban ya koyi wa al'umman jihar nema albishir da cewa
Mambila have the potential to generate between 2,000 and 3,000 megawatts of electricity. Mambila
a cewar sa wannan madatsar ruwa na Mambila zai iya samar mana da megawatt 2,000 zuwa 3,000 na hasken wutar lantarki. Ba ku ga batun samar da hanyoyin noman rani da kuma albarkatun dabbobi da kuma adinai da muke da su a wannan waje. Don haka kowa zai farin ciki da wannan aiki. Tuni al'umman wannan yankin suka ma fara murna ga wannan yunkuri da gwamnatin Buhari ke yi na ganin an kammala aikin. Alhaji Hassan Jikardo da ke zama shugaban jam'iyyar adawa ta APC a jihar Taraba wanda mako dan asalin yankin ne, na ma ganin fa za a cika wani alkawari da shugaba Buhari ya dauka lokacin kamfen.
An same Mambila Hydro nan yankin baki daya da Taraba da Arewa maso gabas duka kowa zai amfana har ba kasan gaba baki daya. Saboda haka muna gani kuma a cikin wannan lokaci din na Buhari kuma in ya fada maka zai yi daga zuwansa lokacin kamfen yace wannan yana farko daga cikin abin da ni aka tambaya tun muna airport menene za a yi wa mutanen Taraba nace ayi magana hydro saboda hydro electric nan ba wai kasar Mambila bane ba wai jihar Taraba bane Arewa maso gabas gaba daya za su amfana. Kuma yayi alkawari ce kuma kun ga a dalilin wannan ya tashi daga nan takannas ya tafi China kuma sun kammala shirye-shirye da komai za a fara wannan aiki saboda haka kowa zai amfana kuma matasa za su sami aikin yi duk waɗanda suka gama makaranta za su sami aikin
to sai dai kuma yayin da ma gwamnatin tarayya ke wannan yunkuri na ganin kulliya ta biya kudin sabulu game da wannan aiki na madatsar Mambila ita ko gwamnatin jihar na ma cewa ne tana nata kokari duk wanda zargin tafiyar hawainar da ƴan adawa ke yi. Alhaji Abubakar Bawa da ke zama hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin siyasa ya ko bayyana irin nasarar da suke samu a yanzu.
Yawancin areas, local government areas inda suke da REB an tayar da abubuwan din ana so a fara ko ina ba da wuta. Inda ake da water board na Maduk an tayar da abubuwan ana so a dinga ba mutane ruwa. Yanzu ka duba project water projects da ake so a yi a Jalingo. Ina gani idan har an yi an kammala wannan water project na Jalingo to batun kukan maganan ruwa a Jalingo kan ba za a yi ba. To amma duk wannan dole tafiyan din ana tafiya a hankali bisa ga abin da gwamnati take da shi a aljihu.
Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaida Malam Ibrahim Abdulaziz. Najeriya kamar wasu kasashen duniya tana fama da kalubalolin tattalin arziki. To koya aka yi Najeriya ta samu kanta a wannan matsayin da kuma hanyoyin da za a bi a shawo kan waɗannan kalubalolin na tattalin arziki. Tambaya kenan da Grace Alheri Abdu ta yi ma wani bakonmu malamin jami'a Muhammadu Sanusi Umar a wata hirar da ta yi da shi a lokacin da yake ziyararsa a nan Amurka.
Daman mutane ne waɗanda suke shugabancin mu zuwa ɗan lokaci da kuma waɗanda ake shugabanta ba su san kansu ba duka su biyun. Idan misali shugaba bai san me zai yi wa mutane ba, ya samu kansa ne a harkar mulki ba tare da wani tsari ba ya kawo shi gurin, to lallai za a iya shiga wannan abin. Shi ne zai iya zuwa ya ci amanar mutane, ya ci amanar kansa, ya ci kuɗin mutane, ya rasa yanda zai yi da kansa ma da kuma mulkin. Shi ne ake samun irin waɗannan abubuwan. Sannan su kuma mutane ba san yadda za su iya dakatar da mutum ba in ya fara wannan ba, ko da yake dama yawanci su suka kawo shi saboda wata hanya da ake bi so kuwa. To amma wannan yanzu zai ba mu darasi cewa yaushe ne za mu daina irin wannan abubuwa na baya. Ka san wanda za ka zaɓa, ka san wanda zai shugabance ka, ko shawara ce ka san wanda za ka tambaya. Saboda haka ballantana zaɓar shugaba, irin wannan tattalin arziki da aka shiga masifarsa za a fita idan an cire lalaci, an waye, an fahimci ina aka sa gaba duniya. Matsalar tattalin arziki da nazo na fahimta kusan ya shafi kusan duk duniya. To amma namu kan yafi zafi saboda kamar misali yanzu ina ganin kamar sokancin mutanen da suke magana shinkafa babu ita, babu kaza, babu menene. A wannan nake gani da wasa ma ake ci. Da misali waken kawai sai a dafa shi a samu. Da misali shinkafa ba irin wannan ake ci ba. Saboda haka idan mutum bai sa lalaci a rayuwarsa ba, ya koma harkar noma, ya koma harkar abin da za ta fidda shi, zai iya samun komai.
To wato kana gani su talakawa banda ma a barbatun gwamnati akwai wani halin rayuwa da kake gani talakawa za su iya canzawa har ya zame musu alheri ko kuma taimaka musu a fuskantar halin da ƙasar take ciki yanzu haka?
In aka inganta ilimi, mutane kansu zai waye, za su fahimta. Ba za a zaɓe ni ba don ni musulmi ne ko don ni Kirista ne. Ba za a zaɓe ni ba don ni baƙi ne ko dogo ko gajere. Ba za a zaɓe ni ba don ɗan unguwa ne. Za a zaɓe ni ne domin abin da zan iya yi.
Ka cancanta.
Cancanta. Idan ka ɗauki shugaba a kan haka, shikenan.
To bari mu koma batun ƴan matan Chibok din nan da kuma matsalolin harkokin tsaro da ake fuskanta a Najeriya dai baki ɗaya. Wannan batun ƴan matan Chibok, duk da yake dai na farko ba kansu aka fara sace-sacen ƴan mata da al'umma ba dai a Najeriya, musamman a wannan yankin dai da ake tashi-tashin hankalin nan. Ya kake ganin wannan lamari?
Shi maganar sace yara mata wanda suke makaranta daman siyasa ce tsagwaranta, duk abin da aka taba mace yanzu a duniya yarinya kuma to dole sai kwazari yayawa.
Aika.
To wannan shine ya jawo abin ya fice ya zama an fike shi. Kuma yake da tsini duk wanda ya kowa ya cike shi domin siya wannan dinsa. To amma hanyar da za a bi a warkar da ita na kyauta da zato ana binta. Ba wani abu ne da za su iya bayyanawa mutane ba. Akwai mutane wanda suke halin kakanin kai fiye da su, wasu ma sun rasa ransu akan irin wannan. To amma abu ne da ya shafi mace, sannan kuma yarinya ce ya ta wani wadda take karatu. To kin ga wannan an nuna rayuwar mutum da iliminsa. Kuma mace, wadda mace ita za a dogara da ita kan samun yaro na gari, yarinya ta gari gaba, da kuma ƙasar ta haɓaka. To sai aka ce an fara taba su a irin wannan. Ina jin su dalilin su zama da su kama wanda ya zamanto suka kama waɗannan yara, ya zamanto abin nasu ya daɗa ɗaukaka domin a samu ayan shayi. An yi taba yin wannan irin wannan kamar a Uganda ma, da ƙarshe ma mutuwa kashe su aka yi da sauransu irin waɗannan yara. To amma dai mafita shine cewar in aka bi abin a hankali kuma aka yi bincike aka ci gaba da nazari, wallahi wannan abu ne mai sauki da zai.
To, sau da dama, sau tari dai, ɗan Najeriya an ka taɓa shi batun wace gudunmuwa za a iya bayarwa domin ganin an ci nasara a wannan ɓangaren ko wancan ɓangaren, sai wancan ɓangaren dai kowane lokaci tatsuniyar giza aka ce ba ta wuce ƙoƙi. Su dai, in dai ba gwamnati ba, takurin ƙus. To, a wannan ɓangare na harkokin tsaro na batun ceto ‘yan matan Chibok ɗin nan musamman, kana gani ɗaiɗaikun ‘yan Najeriya da waɗanda mazauna jihar Borno da mazauna yankin baki ɗaya da suke fama da tashin-tashina da arewacin Najeriya, taron gwamnonin arewacin Najeriya 19 nan, da kuma ƙasa baki ɗaya, wace gudunmuwa kake gani a ɗaiɗaikun mutane za su iya bayarwa domin ganin cewa an cimma nasara a wannan ɓangare?
Wato, daman ita cimma buri na rayuwar mutum shine sai ka zamanto ka tsaya ka nutsu ka fahimci menene matsalarka. To baka fahimtar matsalarka kai a matsayin ka dan ƙasa da kuma ita kanta ƙasa gabaki ɗaya, sai ita gwamnatin da kuma su waɗanda mutanen gari misali sun fahimci cewar ai muna da haki a abu, sannan kuma ga yanda za mu samu haki, sannan yanda za a fahimci hakin a matsalolin a warkar da su ta wani hanya ce, ta hanyar ilmantarwa, ta hanyar fuskantar rayuwa da kuma gane juna da haƙuri da juna da kuma kyautatawa wato waɗanda ake shugabanciwa da kuma kyakkyawan zato ga su shugabannin. Sannan ya zamanto shi ɗan adam misali ya fahimci kansa, ya gane shi waye. Idan ɗan Najeriya ya fahimci shi waye, ya san makamar rayuwa, to ai ba shi da wani gefe. Ko ina zai iya zuwa, ko ina zai iya samun abin da yake so, harkar tsaro, harkar talaucin nan, harkar rashin ilimi, duk za su samu. Wannan mai wuya a wajenmu shine ba mu san yanda za mu yi ba da rayuwa. Amma za mu iya sani idan an ba mu ilimi cikakke sahihi wanda ya dace da zamantakewa mu.
Grace Alheri Abdu kenan a hirarta da Malam Muhammad Sanusi Umar. Wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Yanzu kuma ga kadan cikin sakonni da kuka turo mana.
Assalamu alaikum muryar Amurka daga Alhaji Manir dan uwa mai Allah na jiga local government. Ina kira ga ƴan uwa na talakawa manoma masu noman shinkafar rani na jihar Kebbi. To ku yi kokari duk wanda adarijiya shi ba shi sa ta jayewar ruwa saboda akwai fa'ida. Ubangiji Allah ka raba Najeriya da yunwa da tashin hankali da tashin farashin kaya. Allah ka sauki da gare ka ba da gare mu ba.
Assalamu alaikum mai magana Muhammad Awalwa bai yi karamar kuma soro cikin jihar Bauchi Najeriya. Kun yi dokokin da an hau yi batanci da 'yan majalisu ko kuma gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya kun yi dokar da za a yi. Da kuma 'yan majalisun da suka ƙi zuwa wajen mazaɓansu fa da sanatoci inda muka zaɓa nan ba wani sanatan da ya taɓa zuwa ko kuma ɗan majalisa ya ji abin da ya dame mu ko ya kafa local government a Toro ko kuma local government ya kafa ofisoshi domin jama'a za su kawo kuka. Sun ba sa nan amma ba wanda ya gudu ba wanda ya zo iwaiwaice mu yau shekara guda kenan da rabi ba wanda majalisa ko na sanatan da ya zo iwaiwaice sun dumomi ji abin da ya dame su.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Alkani ne Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe Najeriya. Ina jinjina dan majalisar tarayya mai wakiltar Nangere Port Harcourt ya wayarwa da talakawan jihar Yobe Ido saboda wakilci fa ba hauka bane talakawa sai su zabi wakilansu ba abin da suke tsinana musu a jihar Yobe. Yanzu kamar dan majalisar nan bane tafi majalisar tarayya amma ya kawo ci gaba da ake amfanar sa a Nangere Port Harcourt. Amma akwai zone biyu da 'yan majalisu suna nan talakawa suna zaɓar su ba su da aiki ba kwa kuma zuwa wajensu ba kwa kuma ba sa taimakon talakawa. Wannan kuma ya kamata talakawa su yi bore nan gaba in sun zo sai fa tunda ya kamata kamar su koyi da Saba Garbo da yanayin da yake kyautatawa al'ummar da yake wakilta da nan gere fatarsu amma sai a ce ba aiki ba zuwa ko ba taimako.
Assalamu alaikum sashen Hausa sunana Muhammad Kawa daga Zaria. Ra'ayina da zan bayyana a kan yin halittar kwamiti da abdullahi jirgin ya yi to ni a na ra'ayin gaskiya ya daidai domin idan ka duba irin wannan kwamiti da aka naɗa a kan mai ana neman mutum biyar da laifi a ce mutum ɗaya ne zai halarci wannan kwamiti wakan an nuna shi kaɗai ne mai laifi kuma hakika ya nuna ba za a yi masa adalci ba kenan. Kuma ni wani goyi bayan wannan in ana son wannan kwamiti ya zama to kwamiti mai adalci dukkan su wanda ake zargi su sauka da kan kwamiti kuma su zo su halarci wannan kwamiti da aka naɗa sannan shi ma sai zai halarta abin da yasa take gudun haka saboda tana tunanin ai allura ce za su nuna garma domin akwai wa'anda ba tsammani ba a cikin wannan magana ta barakana wanda ke an tilasta su sun sa hannu akan wannan domin shi ma rabar dukiyar talakawa. Bayan ku sun rantsi da Qur'ani wasu daga cikin sun rantsi da Bible cewa za su kare haƙƙin talakawa za su kare kundin mulkin Najeriya kuma sai aka samu sabana haka saboda kunya ce take son ta bi su kisa suke ta wannan abin da Hausa suke cewa tabar makunya da buri yake nade ta huta lafiya.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
To ba mun kawo masarmu labarai da farko cewa shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya ya ci gwamnatin shi ba za ta saki wani zama da masu kiran kansu shugabannin Boko Haram ba da suna ai wata tattaunawa da su sai idan an tantance waye ainihin shugaban wannan kungiyar. Shugaban Najeriya ya ce har sau uku yana ba da umarnin a yi irin wannan tattaunawa da su amma yanzu ci ba zai kara ba sai idan an fahimci kowaye saboda ganin irin sabanin da ake samu ko gardandami a tsakanin wanda ke kirarin cewa su ne shugaban. Shugaba Buhari wanda ya ce Boko Haram ta kashe mutane sun fi 20,000 tun daga lokacin da ta kaddama da yaƙi a kan 'yan Najeriya a shekarar 2009 ya ƙara da cewa gwamnatin shi ta ƙagara daga ta kwato 'yan matan nan na Chibok wanda aka sace a shekarar 2014. Jiya 'yan takarar shugaban ƙasa a zaben bana na Amurka Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da Donald sun yi muhawararsu ta farko.
To da wannan muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka musamman Aliyu Mustapha Sokoto da mai bada umarni Sidi da kuma injiniyanmu na wannan lokacin. Ni ne Baba Yakubu Makiri a Washington DC nake sallama a huta lafiya.